in har kudade da ya kamata a dinga amfani da su wajen cigaban al'umma ana tarawa kawai ana bawa wa'insu lalatattu wa'inda kwayoyi suke sha da sauransu, to kin ga ba karamin illa ne ake yi wa al'umma ba. Wani ma idan aka kama mai gida, to iyalan shi sai sun sayar da gidan da suke ciki, wasu kuma sai sun ci bashi. To koda mutum ya fito, to kin ga zai zo ya dauki dogon lokaci kenan yana kokarin biyan bashi bayan ya biya fansa. To kin ga masifa ne wannan, to kin ga tattalin arzikin wannan kasa akwai barazana kenan.
A halin da ake ciki a yau a duk faɗin ƙasar Najeriya, ba yankin da za a ce yana zaune lahiya babu wani nau'in rashin tsaro. Duk inda aka duba za a ga suna fama da irin nasu matsaloli na rashin tsaro. To amma a yankin arewa maso yammacin ƙasar, bala'in 'yan bindiga masu kore mutane kamar dabbobi su sace su, kuma su tilasta biyan kuɗin hansa ya wuce duk yadda ake zato. A yankin na arewa maso yammacin Najeriya, mutane da dukiyoyinsu ba su tsira ba, rayukansu ba su tsira ba, hatta ƙauyukan jama'a ba su tsira ba, saboda akwai lokutan da 'yan bindigan kan banka musu wuta su ƙone ƙurmus. Da wuya a wayi gari a yankin ba a ji irin waɗannan bayanai masu tada hankali ba. To ganin yadda wannan rashin tsaro ke ƙara ta'azzara, shin akwai mahita kuwa? Anya za a iya magance wannan matsala ta satar mutane har ma a iya hana biyan kuɗin hansa?
Ai, abu ne mai sauƙi. A wannan technology ta wannan marrai, in kin amfani da technology, komai za ki iya locating ɗin shi duk inda aka yi shi, kowa za a kama shi, kuma ba sani ba sabo. Wallahi in aka yi wannan, mutane ba za su ba da kuɗi ba. Duk wayoyin da kake magana an san da wanda kake magana, kuma za a iya wannan maganin. Muddin wannan ya tabbata, mutane suka ga zahiri cewa gwamnati da gaske take, wallahi za a daina ba da kuɗi.
Jama'a, assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Daga Laraba kuke saurari shirin podcast da Daily Trust ke kawo muku kowace rana ita yau ta intanet a shahin aminiya.dailytrust.com. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wannan shiri na yau akan matsalar satar mutane a arewa maso yammacin Najeriya da biyan kuɗin hansa, da kuma neman hanyoyin da za a iya bi a kawo ƙarshen wannan al'amari da ya addabi kowa. Wannan kuwa yana faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Ƙasar Najeriya ke yunƙurin neman yin ƙudurin gyara dokar ta'addanci. Biyan hansa ya zama babban laifi wanda ke iya jawo wa mai biya da mai karɓa hukuncin ɗarmin shekaru 15 a gidan kaso, wato kurkuku. To da farko zai yi kyau mu fara da sanin ko su wane ne waɗannan 'yan bindiga masu tada zamna tsaye waɗanda suka hargitsa rayuwar jama'a da jeho kowa cikin zulumi da ɗarɗar. Su waye su? A ina suke zamne? Me ya ƙorahinsu? Me ya dalilinsu na ɗaukan makamai a kan 'yan uwansu 'yan Najeriya?
Dalilin daukan bindigan nan mu makiyaya ne. Kasan nan tana da mai, tana da komi, tana da arzikin komi. Ba a yi da mu, ba mu da karatu, ba mu san komi, ba mu da tsaro, ba abun da ake muna. Mu ake kashewa, kuma mu ne ake ba da labari, mu muke kashewa. Kaga wannan, sannan ba mu da wani abu, mu duka kabilan makiyaya, duk inda makiyaya yake bai da karatu, bai da wani abu. Kasan ga akwai komi ana yi, mu ba a yi da mu, ba a san ma an yi mu ba. In suna so alƙawulan da suka ɗauka, yadda suke ɗaukan ɗiyansu, su sa su aikin gwamnati, su sa su karatu, dawo haka mu da Bahaushe da Bahillahi da Bayarbe su zama ɗaya. Shugaban ƙasa ya hito ya taka ƙafafun shi da kanshi ya zo ya yi zaman nan. Ai, da ake siyasa shi yana shiga ko'ina, amma yanzu bai shiga cikin sulhun nan, bai maida shi komi ba. Kuma kullum mutum ne ake kashe, ba irin da ba a kashe mutum Zamfara, Neja, Kaduna, Sokoto, Katsina. Ba a ine biyu ba a kashe mutum. A lokacin mulki Abacha, makiyaya suna karatu.
Wato tun daga lokacin da aka koma mulkin farar hula aka daina kula da Fulani, kake nufi kashe?
An daina kula da su, an sare masu daji. Mutum guda yana da eka kusan hekta 1000, mutum ɗaya, don yana mai kuɗi.
Ɗaya daga cikin 'yan bindigan da Daily Trust ta yi tattaunawa ta musamman da su kenan a tungarsu a can kwanakin baya. A shekarar da ta gabata, jaridar Daily Trust ta yi wata ƙididdigar da ta ba da damar iya ƙiyasta adadin kuɗin hansar da aka biya a Najeriya tsakanin shekarar 2011 zuwa 2020. Wato a cikin shekaru tara, an biya 'yan bindiga kuɗin hansar da ya kai dalar Amurka miliyan 18.34. Kwatankwacin kusan naira miliyan 9,000 kenan, kamar yadda binciken na jaridar Daily Trust ya nuna. Ga ma Hamza Idris, ɗaya daga cikin editocin Daily Trust, da ƙarin bayani a kan yadda suka iya samun waɗannan alƙaluma na kuɗin hansar da aka biya a cikin shekaru tara a Najeriya.
Wannan ma ƙiyasi ne aka yi, ba wai ya tattaro abin da aka biya ba ne gaba ɗaya. Yadda muke samun alƙaluma na da muke yaɗa labaranmu shi ne muna da wato ɗakin tara adadi kamar library kenan da muke bin labarurruka da ake yi da wanda mu muka yi a Daily Trust da wanda wasu jaridu suka yi, amma yawanci dai mun fi amfani da namu. To muna da shi librarian ɗinmu da yakan ajiye mana cewa okay, ranan kaza an kama mutane kaza, an tambayi kuɗi kaza, an biya abu kaza. Ranan kaza an kama mutane kaza, an tambayi kuɗi kaza, su wato ne suka kama sun kenan. Tutu yadda muke yi kenan, idan muka ɗauki dogon lokaci kuma sai mu zo sai mu tattaro waɗannan alƙaluma da muke da su, sai mu rubuta labari a kai, sannan mu tuntuɓi wasu daga cikin waɗanda aka kama musu 'yan uwa ko kuma waɗanda aka kama su, sannan kuma mu tuntuɓi jami'an tsaro su ma su gaya mana nasu, sannan kuma mu tuntuɓi ƙwararru mutane su gaya mana abin da suke gani da illar abubuwan da suke faruwa.
Shirin daga Laraba na podcast kuke saurare ta intanet a aminiya.dailytrust.com. Wannan batu na satar mutane da biyan kuɗin hansa ya haihuwar da muhawara inda mutane ke bayyana ra'ayoyi da suka sha bamban. Wasu na ganin a daina biya, shi zai taimaka a gabayan wannan al'amari. Akwai kuma masu cewa ai dole ne a biya don babu yadda aka iya. Sai kuma rukunin waɗanda ke ganin cewa kamata ya gwamnati ta riƙa biyan kuɗin hansar 'yan bindiga su saki mutanen da suka kama.
Sunana Yusuf Muhammad. Babban ra'ayi na a cikin wannan matsaloli da muke fuskanta a Najeriya shine sace mutane. Hakika ne abin da ke ba da shawarwari akan duk mutumin da aka sata mai dan uwa da sunan cewon za a kashe mishi dan uwa in bai biya kuɗi ba, ya sani cewon idan fa kwanan mutum ya ƙare ko ya biya kuɗi ko bai biya kuɗi ba sai ya mutu. Idan ku kwanansa bai kare ba, wallahi tallahi duk abin da za a yi sai ya dawo. Dan uwana, idan an sace maka dan uwa, ka tawakkali ga Allah, ka tsaya kai addu'a, ka gaya ma Allah kawai cewa dan uwanka in ya fito daga Allah ne, in bai fito ba daga Allah ne, saboda da yawa an biya kuɗin fas kuma an kashe shi. Sannan ita kuma gwamnati ta sani cewa duka haƙin dan adam da yake karkashinta ran tashin alƙiyama Allah sai ya tambaye ta akan sa. Ni ban yarda alƙabi ga kuɗin fansa ba.
Sunana Zainab Ibrahim. Ya dace a dinga taimakon mutane, idan an sace mutane ana taimako, ana ba da kuɗi, ana karɓo su, ko ba haka ba? Don wani yana da hali, wani ba yi da hali, ko ba haka ba? To muna neman gwamnati da ta taimaka, kuma Allah ya taimaki kowa da kowa ma baki ɗaya.
Sunana dai Musa Ibrahim Muhammad. Ra'ayina a game da wannan batun da ake magana akan sace mutane da ake yi, lallai malamai sun yi bayani akai, duk wanda aka zo aka kama shi don a tsaye a karɓi kuɗinsa, kada ka ba da wannan kuɗin. Kawai in ya so in aka kashe kama kai jihadi, to me ne za mu zo a ce gashi nan na wannan fa mutanen in aka ba su wannan kuɗin za su je su yi ƙarfi ne, su je su ƙara siyo makamai, kuma wanda ba sa ciki ma za su ƙara shiga saboda suna ganin hanyar kuɗi ne. To abin da ya kamata a cikin wannan al'amarin mutane su koma ga Allah kawai. Gwamnati kuma ta manto na ƙoƙari a game da wannan al'amarin, ya zamanto an yi kira da wannan abun, amma biyan wannan kuɗin fansan gaskiya zai ƙara musu ƙarfi.
Sunana Haziza Abdullahi. Ina ra'ayina ne ma ka a ba su kuɗin wallahi. Ina ra'ayina ne ba, ni kada a ba su kuɗi. Ana ba su kuɗin nan shi suna ji daɗin yi ai.
Shirin daga Laraba kuke saurara a shafin Aminiya ta intanet. Domin sauke wannan shirin a wayoyinku na salula ko kuma kwamfuta, ku ziyarci aminiya.dailytrust.com ko kuma a shafukanmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust da ma Apple Podcast, Google Podcast, Spotify da kuma TuneIn Radio.
Al'amarin rashin tsaron nan na satar mutane da biyan kuɗin hansa ya sa har da manyan malamai na ƙasar Najeriya suna hurta albarkacin bakinsu da ba mu mutane hotawowin da suka saba da juna.
Baiwa masu garkuwa da mutane kuɗi don amfani shi ɗan adam. Idan har Allah subhanahu wa ta'ala zai hana baiwa makiya na yaƙi kuɗi don kar ka ƙarfafe su su ci gaba da yaƙanku, to ina ga mutanen da don zalunci da ta'addanci za su zo su kama mutum su ce sai an ba su kuɗi, an haɗa musu kuɗi sannan za su sake shi. Ku haɗa kuɗi ku bayar a saki wannan mutumin haramun ne, laifi ne. Hadisin Abu Huraira na Muslim, wani mutum ya zo ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ya Rasulullah, mutum ne ya zo yana son ya kwace kuɗi na. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ka bashi, kar ka bari ya kwata. Ya ce to ya Rasulullah in ya yaƙe ni, ya ce yaƙe shi kai ma. Ya ce ya Rasulullah in ya na kashe shi ba, ya ce yana wuta. Ya ce in shi ya kashe ni ba, ya ce kana aljanna. Saboda haka bai halatta ba. Ina fatan mun fahimta. To idan al'umma ta tsaya akan wannan ka'ida da musulunci ya aje, za a magance wannan bala'in.
Hotawar limamin babban masallaci na ƙasa kenan a Abuja, Sheikh Farfesa Ibrahim Makari, wadda aka saka a kahwar YouTube ɗin Fatimiyya Alawiya TV.
To ita fatawa a musulunci tana da ƙa'idodi. Daga cikin babba akwai sanin halin da mutum yake ciki wanda za ka ba shi fatawa. Yanzu ƴan arewacin Najeriya halin da muke ciki ya kai babin larura. Larura ta yanda babu fa wanda zai taimaka maka. Hukuma tana cewa tana yin iyakacin ƙoƙarinta, amma abin da yake ƙasa yana nuna cewa in aka ɗauki ɗan uwanka ba ka da yanda za ka yi, sai ka san yanda za ka yi ka ceto ran shi. Wannan larura ta tilasta mana mu biya kuɗin fansa don mu karɓo mutane. Amma idan hukuma za ta iya karɓo mana mutane ko da ba mu biya kuɗin fansa ba, to a wannan yanayi mutum ba zai ba da kuɗin fansa ba, yana iya zama makaruhi har ya kai ga haramu. Abinda shari'a take lura da shi shine maslaha. Ita shari'ar musulunci tana ɗora mutane ne akan mafi alherin alheri, ba kawai akan alheri ba, mafi alherin alheri. Sannan kuma tana kawar da mutane daga ba sharri kaɗai ba, mafi sharrin sharri.
Ita kuma wannan hotawar wanda ya yi ta shine Imam Muhammad Nuru Khalid Jos, limamin masallacin Legislative Quarters a Apo a nan Abuja. To sai dai kuma ƙwararrun masanan tattalin arziki irin su Malam Kasimu Garba Kurhi na ganin cewa da gwamnati ta ga dama da wannan bala'i na satar mutane da biyan kuɗin wansa ya zama tarihi a faɗin ƙasar Najeriya.
Ai abu ne mai sauki. A wannan technology ta wannan marrai, in kin amfani da technology komai zaki iya locating din shi duk inda aka yi shi ɗaya kenan. Na biyu, a tabbatar da an yi special code. Waɗanda mutanen nan in aka tabbatar da su za a zartar musu da hukunci. Matsalar shi ne in ma ka kama waɗannan ka kawo su a regular code, babu abin da za a yi. A yi special code, a sanya technology, da technology kowa za a kama shi. Da na zaunan da na ciki kuma ba sani ba sabo, wallahi in aka yi wannan mutane ba za su ba da kuɗi ba. Waɗannan kuɗaɗen da ke gani ba gare su kai ba, akwai na zaune, ɓarayin zaune wanda muke tare da su wanda suke benefiting daga wannan kuɗin. Wato wannan shine zai kawo sarkar kiyas saboda mutanen da suke benefiting shi yasa yana da wahala ka iya maganin shi.
Wato akwai masu ganin cewa a jikin kowace takardar kuɗi akwai lamba. Shine ake ganin kamar hukumomin Najeriya ba za su iya haɗa kai su haɗa ƙarfi da bankuna ba yadda za a iya bin sawun kuɗaɗen nan a gano inda suka je.
Wanda suke wannan tunanin suna tunani ne na abun da ya shafi ƴan boko. Ba haka abun yake ba. Ai mafi yawan inda ake abubuwan nan ba ma bankin. Masu ba da kuɗin nan wallahi dabbobin suke saida a kasuwa. Ke ki je ho kasuwar Lagos, Lagos nan ana saida sama da sa dubu a kowace rana. Amma da ƙyal za ki samu sa 100 wanda aka sa kuɗin shi banki. In kika ga yadda ake kilga kuɗi sai ki ce har yanzu dai je ba ta canza ba. Yau da za ki je ɗan dumin ran Lahadi kasuwa ki ga yadda mutane ke amfani da kuɗi, ke kin san cewa harkar ta wuce banki. Kuɗi ne na hannun mutane, su ake amfani da shi. Amma abin da ake so hukumar tsaro ta kashe kuɗi ta kuma sa ma'aikata duk wanda ke waya da duk wanda yake magana an san inda kake magana kuma an san magana da kake. Kin ga duk wanda ke magana ta wannan za a kama shi. Sannan a tabbatar da cewa an yi amfani da na'urori waɗanda za su amfani su gano mutanen nan duk inda suke ba maɓoya. Muddin wannan ya tabbata mutane suka ga zahiri cewa gwamnati da gaske take, wallahi za a daina ba da kuɗi. mafi yawan mutanen da suke karkara kudin su ba banki suke ba. Zan ba ki misali da Katsina State. A Katsina State muna da local government 34. Cikin local government 34 kasa da local government 10 suke da banki. Local government 24 ba mai banki. Duk local government din da suke tsakanin da yan ta'adda suke ki dauki ba tsari, ki dauki safana, ki dauki kankara, ki dauki dan dume, ki dauki faskari, babu wanda ke da banki guda. Kuma waɗanda suke kusa da dajin nan su ne aka yi matsa ba. To ina za ki ce banki zai aiki? Mafi mafita ɗaya ne. Na farko a san gwamnati na aiki. Ya gwamnati na aiki? Ta amfani da technology. Duk inda kake motsawa a cikin daji ko da daddare ko da rana ana ganin ka. Sannan duk wayoyin da kake magana an san da wanda kake magana. Tun da dai waya suke amfani da su. To da an kama ɗaya biyu aka tabbatar da ba mafita. Kowa zai lafawa na koye za su daina zuwa masu kama su bindigogi za su daina masu kama su alburasai za a kama su waɗanda suke ba su information za a kama su waɗanda suke nuna masu inda mutanen nan suke aje a kama su za a kama su wallahi ina gaya maki ba a wata ɗaya kowa zai sha jinin jikin shi.
To shi dai tsaron ƙasa ba sai soja da ɗan sanda ko duk wani mai sa kaki ba. Sha'anin tsaro ya shahi kowa da kowa a ƙasa. Kowa na da irin gudunmawar da zai iya badawa a samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a duk inda mutum yake zaune. Masu saurare ƙarshen shirin daga Laraba kenan da kuka saurara ta intanet a shahin jaridar Aminiya a aminiya.dailytrust.com. Sai kuma rana ya ta yau da yardar Allah ku ji mu ta intanet ɗauke da wani sabon shirin daga Laraba. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin sauran abokan aikin da suka tallafa ma shirin kuka ji shi tsaf, wato Bilkisu Ahmed da Muhammad Awal Sulaiman, da ma shugabanninmu masu taimaka mana da shawarwari babban editan Daily Trust Naziru Mika'ilu Abubakar da shugaban sashen gabatar da shirye-shirye ta intanet Muhammad Kabir Muhammad. Ku huta lahiya.